sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger. Ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya, sai kuma amana aikin gafara saboda tangardar na'ura a shirinmu na asuba. To ga labarin mai karantawa Ibrahim Kamil Masi Garba kamar yadda aka ji. An jefa tsohon chairman din kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump wato Paul Manafort gidan yari jiya jama'a. Bayan da wani kwamitin masu taya alƙali yanke hukunci ya same shi da laifin ƙoƙarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan bili. Manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsofaffin muƙarraban Trump da aka jefa kurkuku, an same shi da laifi a makon jiya a wasu sabbin tumce-tumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta yi aikinta, da kuma haɗin kai ko kuma haɗin baki don gurgunta tsarin shari'a wanda ke da nasaba da yunkurin da ya yi a watan baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu biyu da aka sa kai sunayensu. Manafort dai jiya jama'a ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba dangane da waɗannan tuhumcen biyu. Shugaban Amurka Donald Trump jiya jama'ar ya ce rahoton Inspector General na ma'aikatar shari'ar Amurka kan binciken sakonnin email ɗin Hillary Clinton ya ƙare da kuskuren sakamako, saboda cewa da rahoton yayi hukumar bincike ta FBI bata nuna son zuciya wajen binciken ba. An ƙarasa da kuskure abinda Trump ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin na Fox News. Akwai cikakkun koko cikakken son zuciya idan aka dubi abinda jami'in FBI Peter Schrock yayi, wato abinda ya faɗa a kaina. Haka ma idan aka dubi abinda James Comey yayi lokacin da yake jagorantar hukumar ta FBI da sauran dai abubuwa haka. A martaninsa na farko game da rahoton, Trump ya rubuta jiya Juma'a ta kafar Twitter cewa rahoton ya tabbatar da cewa tsohon shugaban FBI James Comey ba ƙwararren shugaba bane na hukumar, sannan ya ce taimakawa ƙasar mai matuƙa da ya kori komi. Da farko dai sai da Trump ya ceceki Mr. Schrock jiya Juma'ar ta kafar Twitter saboda cewa da Mr. Trump ɗin yayi yayin binciken sai mun hana Trump zama shugaban ƙasa. Katubarar da aka bankaɗo a rahoton da aka bayyana ranar Alhamis. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce tana so a yi wata ganawa tsakanin shugaba Salva Kiir da jagoran 'yan tawaye Riek Machar, to amma ba a cikin wata ƙasar da ke ƙuryar Afirka ko ƙungiyar IGAD ba. Da an shirya cewa da Kiir da Machar za su gane a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha ranar 20 ga watan Yuni, to amma da yake magana da 'yan jarida jiya Juma'a, mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makui ya bayar da shawarar a kai taron a ƙasar Afirka ta Kudu. Machar, wanda tsohon mataimakin shugaba Kiir ne, ya yi hijira zuwa Afirka ta Kudu a shekara ta 2016 bayan da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da ɓangaren Machar wadda ake kira SPLMIO ta rushe. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya saka harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigo da su daga ƙasar China, waɗanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 50, al'amarin da ya ƙara tsananin takaddamar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jiya Juma'a, Trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira ƙwarar Amurka da China ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayayyakin da ya kira masu kunshi da wato fasahohin masana'antu da dama. Tuni dai mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar China ya ce Amurka ta kaddamar da yaki a fagen cinikayya. Ya kara da cewa za mu dau matakan ƙara haraji kwatankwacin hakan ba tare da ma ɓata lokaci ba. Yanzu duk wata jituwar da aka cimma a baya sanadiyar tattaunawa kan batutuwan tattalin arziki da cinikayya ta wargaje. Musulmi a fadin duniya na ci gaba da gudanar da shagulgulan karamar sallah ko Idul Fitr wadda ta kawo ƙarshen azumin watan Ramadan. Waɗannan hidindumun na ibada dai su ne cikamakon ayyukan Ramadan lokacin da musulmi kan yi azumi tun daga asuba zuwa faduwar rana a tsawon watan na Ramadan. Dama ranar daya ga wata na wato dama ranar daya ga wata na goma a kalendar musulunci wato Shawwal ita ce karamar sallar wato ta
labaran duniya kenan kuka saurara to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu na yau za mu kawo baku rahotanni guda hudu. Rahotanninmu na farko da na biyu da na uku za su yi magana ne akan cutar daji wacce aka fi sani da cutar kansa. Cutar da ta zama sanadin rasa rayukan al'umma da dama a fadin duniyar nan. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan dalilan da ke kawo ƙarin yaduwar cutar siga wato diabetics. Baya ga waɗannan rahotannin za mu saurari in kunne ya ji wanda masu iya magana ke cewa gangan jiki ta tsira. Yau za mu saurari irin cututtukan da rashin tsaftar muhalli ke kawo wa ɗan adam. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Ranar hudu ga watan biyu wato Fabrairu da kowace shekara hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakarwa game da illar cutar sankara wato kansa. Haka ta sa Najeriya ba a barta a baya ba wajen gudanar da tarurruka daban-daban inda likitoci da masana harkar kiwon lafiya ke bada bayanai game da illar cutar. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto akan cutar ta sankara daga dutsen jihar Jigawa.
Masana kiwon lafiya sun bayyana cewar a kullum ana ƙara samun masu cutar sankara musamman a ƙasashe masu tasowa waɗanda suke da mutane kaso 60 cikin 100 masu ɗauke da cutar. Sai dai a kowace nahiya akan samu yanayin da tafi kamari a yankin. Kamar yadda a ƙasashe masu tasowa aka fi fuskantar sankarar mama daga mata ko kuma ta mafitsara a maza da a cewar masanan dukkanin mutane 500 a ciki akan samu mutane 3 masu ɗauke da cutar ta sankarar mafitsara. Dr. Luwa ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakone a birnin Dutse.
Sankarar mafitsara ta fi yawa ga maza fiye da mata. Akan samu maza 3 kafin a samu mace 1 da sankarar mafitsara. Abubuwan da suke kawo wannan sankarar mafitsara sun nan da yawa. Kamar yadda ake sani, sankara ba wani kwakwaran cutar da ake ce shi ne ke jawo shi ba, amma akwai abubuwan da irin tabiyoyin da mutane suke yi sukan sa mutum ya samu sankara. Na farko dai shi ne shan sigari. Shan sigari yana cikin abubuwan da suke kawo sankarar mafitsara, amma a wuraren mu a nan ciwon sargiya yana cikin abubuwan da suke kawo sankarar mafitsara. Kuma wanda ma suke aiki a inda ake yin chemicals kamar wasu sinadarin nan, masu aiki a kamfanonin taya, masu aiki a kamfanonin yin takalmi, masu aiki a kamfanonin yin zanuwa ma, duk wannan mutane suna samun sankarar mafitsara. Amma a wuraren mu abubuwan da suka fi jawo sankarar mafitsara shi ne shan sigari da ciwon sargiya. Su ne abubuwa guda biyu masu jawo wani.
Kamar shi ciwon tsagiya, mutane ba sa damuwa sai su ga kamar wani abu ne dama da aka saba gani ba ciwo ba ne.
Kware kuwa, domin na san a wasu wurare masu gangani kamar ciwon tsagiya kamar dole ne namiji tun da mata masu na al'ada su ganga kamar maza ma irin al'adan su ne. Amma kuma ba haka ba. Mutane mu wanda suke shigen irin rafi suna wanka cikin ruwan da ya tsaya su suka kamu da wannan ciwon tsagiya. Kuma an sun zo ba sa zuwa wurin kwararren likitoci a gwada a basu magunguna domin su warke gaba ki daya. To ciwon sanyan nan zai shiga jikinsu har ma ya daina su ga kamar sun warke. Bayan shekaru kusan 5 ko 10 sai ga mutum ya fara fitsari, jini sai ya ga kamar kuma wancan ne. Daga nan kawai sai ga mutum ya samu sankarar mafitsara.
Ko da akwai wasu magunguna da ake bayarwa a warke idan irin wannan ciwo ya samu mutum.
Gaskiya indai an tabbatar cewa sankarar mafitsara ne yana da grade, amma grade na ɗaya shine wanda ke sama-sama, na biyu kuma shine wanda ya taba ainihin abin da kira muscle, wato kamar ainihin naman mafitsara. Na ɗayan akwai wasu magunguna da ake bayarwa amma mutum allura, sannan kuma ana iya tura wani magani a mafitsaran har ya warkar da mutum. Amma in ya riga ya wuce wannan wurin ya taba ainihin naman mafitsaran, to gaskiya sai dai a maka aiki. Kuma aikin ɗin ma sai a cire mafitsaran gabaki ɗaya. Kuma an san an cire mafitsaran gabaki ɗaya dole za a fidda inda fitsari ke fita a gefen jikin mutum kenan, kuma har abada kenan. Haka zai za ka yi zama. Mafi wuyan ma idan an bari ya wuce zai tattaɓawo abubuwa da ba har ko da abin na da wuyan matsala idan an bari ya wuce. Ba a iya gano shi da sauri haka. Ɗaya ne ake samu suke akan gano shi wai a lokacin da za a iya bashi magani. Abin ya kamata mutane su sa ido idan an ga mutum ko kuma ya ga yana fidda wani abu kamar nama ta fitsarinsa, ko mutum ya ga yana fitsarin jini, komai kankantan shi ya zo asibiti. Za a ɗibi fitsarinsa a gwada, in ma za a yi scanning ne ma za a yi scanning, in dai sargiya ne ma sai a bashi magani ya warke gaba ki ɗaya. Don rashin warkewan daga sargiyan ne ke kan jawo wannan abu, ko amaransa ya kumbura bai san dalilin din ba ya zo asibiti.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Neja da ke arewacin Najeriya an gudanar da tarurrukan faɗakarwa akan cutar ta sankara, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
An gudanar da tarurrukan faɗakarwa akan cutar kansa a jihar Neja da ke tarayyar Najeriya albarkacin ranar 4 ga watan 2 da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin faɗakarwa akan wannan cuta ta kansa ko kuma ciwon daji. A nan jihar Neja dai jami'an kiwon lafiyar ne suka gabatar da jawabai domin bayyana wa al'umma illar wannan cuta. Dr. Ibrahim Abdullahi, ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina, ya yi bayanin abin da ake nufi da cutar ta kansa.
Ciwon daji kalma ce ta Hausa wadda yake ta kunshi duk wani tsiro a jikin mutum ko kumburi ko kuma wani maruru da ya daɗe ko miki da ya daɗe a Hausance sai a ce masa ciwon daji. A Turanci ba mu da ciwo ta kamar me a ce wai ciwon daji a asibitanci. amma ciwo da yake mai tsiro a jikin mutum ko mai dadewa a jikin mutum galibansu su ne ake kira kansa. Ma'anan kansa tsiro ne mai girma sai ya ci gaba da girma ba tare da ya tsaya. Misali yanzu in aka haifi yaro yatsotsinsu yatsun hannu guda biyar ne tsayinsu daban-daban. To in dai ana zo ne lafiya kallo har ƙarshen rayuwa yatsotsin na wannan yatsun kowane girman shi ba zai wazarce wancan ba. Sannan shi kuma kansa munin shi shine yana kama ko ina a jikin ɗan adam. Har yanzu ba a samu wani sashi ko bangare na jikin ɗan adam ba wanda yake yau a ce kansa ya ji tsoron shiga wurin nan ko bai taba kama ko ina yake shiga.
To ko yara ƙanana na kamuwa da wannan cuta ga abinda Dr. Ibrahim ke cewa
hadda yara a cikin aiki na muna kula da yara masu kansa muna samun shi sosai. Sannan kuma ba gaskiya bane ba a warkewa ba. Akwai kansa kala-kala. Akwai waɗanda in aka kama su a warke. Akwai wanda kuma ba a warkewa.
Masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa babu wani magani na rigakafin cutar ta kansa kamar yadda Dr. Ibrahim ya tabbatar.
Eh in dai zo zai zo ne amma dai yana da kyau duk wanda yake da a gidansu an yi mai ciwon daji shi ma je lokaci-lokaci ana duba shi. Amma babban shawara ita ce mutum ya je asibiti yana matukan mai lafiya kan mu bari sai ciwo ya kwantar. A bincika su biyu a shekara su uku a shekara haka cikin binciken wata hannun sai mu gamfan kaɗo ga ɗan kansa nan girman shi bai kai ƙwayar masara ba sai mu cire a raba shi kenan. In har girman shi yake na kaɗan ya turo ko an cire shi akwai sauran turanci. Yawwa to babban shawara kenan mutum na lafiya lau ya je a duba shi. Na biyu kuma idan mutum bai gane jikin shi ba ko da dan karamin abu ya tsoro mishi da Allah ya zo asibiti mace ta dan ji wani abu a nono bata gane ba gare ki zo a ce kin fai tsoro da ce kin tsaya sai lokacin da abu ya rikice to kin ga.
Dr. Ibrahim Abdullahi kwararren likitan yara a asibitin kwararru na IBB da ke Mina. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Daga maradin jamhuriyar Nijar ma wakilinmu Shu'aibu Mani ya ce hukumomi ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙoƙarin wayar da kan jama'a albarkacin wannan rana ta 4 ga watan Fabrairu don yaƙi da cutar ta sankara.
Ga yadda ƙwararrun likitoci suka bincika cewa cutar kansa ko daji ba ta bar yaro ba ko babba mace da namiji, likitoci suka aina cewa kansa akwai ta da matukar illa ga rayuwar bil'adama wacce ma ke sa mutum ya halaka kwata-kwata. Dokta Malam Ahmadu Kwar likita a ƙaurar Hassau da takaitaccen bayani kan cutar daji.
Kansa dai cuta ce wadda tana dadewa a jikin bil'adama, cuta ce wadda ba wani gadonta ake ba, cuta ce wadda ana samun ta ga yara, ana samu ga matasa, ana samu ga mata, kuma ana samu ga maza. Duka jikin bil'adama akwai bangare hudu. Na ɗaya dai akwai abubuwa masu kamar ruwa, kamar jini haka, akwai nama kamar su tsoka haka, akwai masu dan taure-taure kamar su girtsi ko kashi. Duk wata ƙwayar halitta ta jikin bil'adama tana iya bada kansa. Ƙwayar halitta ce wadda ta bijire ma umurni na jikin bil'adama, ita tana yi ne akan gabanta yadda ta ga dama, shine kansa. Kuma bayan wannan ana iya samun kansa na anta, ana iya samun kansa na huhu wajen maza. To wajen mata kuma akwai kansa na mama, akwai kansa na bakin mahaifa.
In mun kada doktor wajen mata din nan cutar kansa kamar wace irin babban illa ta take kawo musu?
Illa wadda cutar kansa take kawo mutum ga cutar kansa kashewa take yi, ta yawo take a jikin jiki tana yaduwa yanda ta ga dama.
Gano aibanta ita wannan cuta ta kansa yasa likitoci ba da gargadi ko na lokaci na daukar matakan rigakafi kanta. Dokta Malam Ahmadu da gargadi akai
shine na rigakafi, mu dauki koda misali ɗaya ne wangana bakin turken mahitsara. Idan mutum ya manyanta aga alamomi na cewa wannan nama ya kumbura, abinda ya kamata a yi ai maganin shi nan take ko a hudda shi ma shine babban magani, tunda in aka kyale shi shine ke iya zama kansa. Dai kenan wajen mata game da mama ko wace mace tana iya ta binciki mamanta, tunda shi kansa ba ɗaya rana ke tasowa ba, a'a ciwo ne wanda ke iya jimawa a ciki. Ga mama idan an hagan shi tun yana ɗan ƙarami tun bai je ko ina ba, ma'aikatan likita masu kula da wannan cutar kansa musamman da wajen mata tun yana ɗan ƙarami ana iya a hudda shi tun bai gama jiki ba, saboda inda aka kyale shi yayi nisa maganin shi wuya akwai. Daga nan in aka hudda shi mace ta huta. Kansa na bakin mama yau masu ilimi sun yi bici sun gano cewa tun jajibirin shi ake iya ganewa in aka hudda shi Allah ya raba ta da wannan cutar kansa. Amma wa in haƙale har ya kai lokacin da mace ta hwada zub da jini ki wargi ya lalace.
Dr. Mana Amadu kenan na kauna sau Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger. Cutar siga wato diabetes ita ma cuta ce da take ta ƙara ta'azzara. Shin ko wasu dalilai ne ke sa cutar ke ƙara yaduwa? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo.
Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya zayyana dalilan da suka haifar da yawan masu kamuwa da cutar ta shuga musamman ma a nan arewacin Najeriya.
Shi ciwon siga an rarraba shi kusan gida hudu. Akwai ciwon siga nau'i na ɗaya wanda akan samu a yara da matasa, wanda shi mai irin wannan ciwon siga kusan ba shi da sinadarin da ake kira insulin, wanda shi ne a cikin yanayi na ƙoshin lafiya yake samar da daidaito wajen yawan siga da yake cikin jinin ɗan adam. Akwai kuma nau'i na biyu da ake kira type 2 diabetes da Turanci, wanda shi wannan banda karanci na sinadarin insulin din ba wai babu bane, akwai insulin din duk da cewa ba wai ya wadata ba. To bugu da ƙari kuma babban abu suna da yanayi ne yadda jikinsu baya iya amfani da sinadarin insulin din yadda ya kamata. To wannan nau'i na ciwon siga shi aka fi samu a manya da tsofaffi, duk da cewa yanzu saboda matsala ta kiba da ake yawan samu a matasa da ma yara, to har a su din ma ana samun wannan nau'i na ciwon siga. Shi wannan nau'i na ciwon siga shi ne yafi yawa kusan kashi 90 zuwa 95 daga cikin 100 na masu dauke da ciwon siga irin wannan nau'i na ciwon siga suke da shi. Kuma so da yawa zaka ga ba kasafai ake musu allura ba, sai dai a ko dai su bi hanyar kula da abubuwan da za su ci ko kuma a ba su kwayoyi da za su hadiya. Shi ita ce hanyar da ake bi na magance wannan cuta. Sannan kuma akwai nau'i na hudu wanda shi yawanci wasu cututtukan ne daban da suka iya yiwa sashe na jiki da yake samar da wancan sinadari na insulin illa sai ya haifar da yanayi na ciwon siga. Sannan kuma akwai na hudu wanda shi ne ciwon siga na masu juna biyu, wanda za ka ga kafin a samu juna biyun lafiya su kalau, amma da zara an samu juna biyu ya kai wani mataki sai ka ga an same su da wannan ciwon siga. Bayan haihuwa kuma in har mabi ya ta fito to sai ga kuma ba su da wannan ciwo har sai an sake samun wani juna biyu. To saboda haka tunda mun ce wannan nau'i na biyu shine yafi yawa, yawanci magana da za a kan abubuwan da suke haifar da yawaitar masu dauke da ciwon siga akan ya ta'allaka ne akan wannan nau'i na biyu din. Daga cikin abubuwa mun yi magana a baya cewa jiki yana gagara wajen iya amfani ko yin amfani da sinadarin insulin a irin masu wannan nau'i na ciwon siga. To daga cikin abubuwan da yake haifar da irin wannan yanayi akwai kiba, domin ita kiba musamman kuma teba takan hana sinadarin insulin aiki. To shi kuma sinadarin insulin tamkar mukulli ne da yake bude kafofi a cikin jiki da shi siga da ake kira glucose yake samu ya shiga. Shi kuma wannan glucose akan same shi ne daga abinci da ake ci bayan jiki ya sarrafa shi. To idan ba a samu shi wannan mukulli wato sinadarin insulin din da zai bude waɗannan kafofi da shi wannan glucose zai shiga ba, zai taru a cikin jini. Idan ya taru shine yake haifar da mafi yawancin alamomin da ake samu wanda yake dauke da ciwon siga. Sannan kuma a kwana a tashi bayan wani lokaci shine kuma yake haifar da matsaloli da illoli da shi wannan ciwo yake wa sassa daban-daban na jiki.
Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa ƙwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan Dabo. Yanzu kuma sai in kunne yaji. Rashin kula da tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin abin da ke saurin yaɗa cuta a cikin al'umma. Malam Halil Usman shine shugaban sashin kula da tsaftar muhalli na karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Ya yi mana jan kunne akan bada kula ta musamman ga tsaftar muhalli domin gujewa kamuwa da cututtuka daban-daban.
Wasu irin cututtuka ne idan wanda bai ji ya rika wanke hannun shi ba in ya shiga bayi ko in ya taba kwata ko in ya yi wasu ayyuka ko hurdodi da wasu al'amura dan bai wanke hannun shi. Wasu irin cututtuka ake samu suke samun dan bil'adama.
So babban cutan dai kwaya ɗaya ne shine gurɓacewan ciki. Yakan iya kawo zawo da amai, ka ji kawai bayan ka gama hudodinka da daddare kawai kana kwance sai ka ciki ya kulle. Ya aka yi ni me na ci ne las? Kai ta bincike, kai ta bincike. In fact ana rasa rai ma ta sanadiyan wannan. sai kawai mutum kaji an dauke shi an ce an kai shi asibiti cikin dare zawo da amai ya kama shi menene dalili wallahi illa rashin wanke hannu ne domin inda yana daukan dabi'an wanke hannu ina mai tabbatar maka babu abin da zai same shi ko kaji an ce mutum yana kwanci cikin dare kaji gamban ciki gamban ciki wani abu ne wanda yake system ne yake tsayawa na digestion in ya tsaya shikenan abinda kacin nan yana nan stick in kai sa'a kai amai in ba kai sa'a ba ka dinga ge tsake nan na fitar da you know gas na wannan abin shi da bai zamanto nutrition na shi ba so illolin rashin wankin hannu kenan wanda inda ko an dauki wannan dabi'a so in Allah ya so yadda za ka ga cewa mutum yana cikin bashi cikin wannan hatsari na kamuwa da wannan cututtuka
wasu illoli ne kuma na rashin gyara magudanan ruwa da sauransu
so rashin gyara magudanan ruwa yana kawo flooding wato ambaliyar ruwa mummuna sannan kuma yana kawo tanaji ne ga sauro wanda shine babban illa yanzu da muke fama da shi sauran nan tafin hannu kawai zaka sa in yana tafiya zaka kife shi zai fadi to amma yau shi ke kifar da mu saboda mun kiyin tsafta muna taba dakarwa akan cewa a fito ai tsafta duk lokacin da ka share magudanan ruwa akalla kana kashe kwanyayyakin sauro akalla miliyan 100 da wani abu ne lokacin da ka share wannan hanyar ruwa wanda inda baka share shi ba a wannan lokaci a cikin daren nan za su kyankishe za ka kyankishe su in ka kyankishe su kuma sun fito kenan shi yasa da birni da kauye yanzu babu inda babu zazzabin cizon sauro kuma zazzabin cizon sauro ba wai gwamnati ne za ta kawar maka da shi ba a'a kai ne bisa wannan tsari da aka dauko mana na tsaftar muhalli na wash din department da aka yi so shine zai taimaka in muna bi muna fadakar da jama'a kan tsarin da ya dace mutane su dauka shine a fita guda magudanan ruwan nan idan ana share shi ko da yaushe zaka ji babu sauro sannan bayan layi zaka je ka tarar da cewa bayan layin nan hanyoyin ruwa ne wanda ya shafa akalla gidajen mutane 50 amma wallahi zaka tarar da ba mai gida ɗaya da ke fitowa bayan layin nan ya ga me ke faruwa a bayan layin shi wanda babban illa ne muna hada mutane da mutane dan su hadu su fito bayan layin nan su gangami su sharo shi idan aka share shi su ruwan nan ba zai rinka zama ba ruwan nan zai rinka wucewa yana tafiya duk inda ya dace sannan muna kira ga jama'a akan cewa sa'ilin da aka yi aka share bayan layi so in Allah ya so kaman drainages da ake gina wanda gwamnati ke yi na gaban gidaje drainages din nan da aka yi an yi ne don amfanin kai mai gida don amfanin titi da jama'a ke bi amma kai mai gida ya fi zama tilas a gare ka domin ka fito ka rinka share wannan colbert domin wannan colbert hurumin kofar gidanka ne amma babban illan da muke fama da shi anan shine zaka je ka tarar da anan ne mutane ke dauko sharan su su zuba ana jiran damina ya zo in damina ya zo shine zai share wannan ruwa ya tafi da shi wanda ku shi yake kawo mana ambaliya
Malam Halliru Usman kenan shugaban sashin kula da tsaftar muhalli na karamar hukumar Igabe dake jihar Kaduna a inda yayi mana jan kunne akan yanda zamu kula da tsafta na muhalli domin kaucewa kamuwa da cututtuka daban-daban Ibrahim Alfa Ahmed Gareka
Ma sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu amma ko mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Diodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri